Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Termi na biyu na karatunmu na Aljami'u Akhlaqir Rawi Adabus Sami', wanda shine darasi na 22 a wannan safiya ta ranar watan 19 ga watan Sha'arullahi al-Muharram shekara ta 1448, wanda ya dace da lissafin 5 aka ce ko 5 ga watan July 2026 daga majalisin al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi a nan birnin Kano. Malam yace babu ta'zimil muhaddisi wa tabjili, babun da ke bayani akan wato daga cikin ladabban ilimi akwai ta'zimil muhaddis, girmama malami, wa tabjilihi da ganin darajarsa, da ta'zim girmama shi, wa tabjil duka girmamawa. أنا عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقابل ابن مسعود الله يكافئ قال مسعود دايتي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا باشر دتكم وند بكرم مببابا وند كم بتوسع وكرمي با دتكم ببكم أكوي مالني أكوي شنجبا أكوي مالني أكوي إياي akwai dattawa da duk wani wanda ya girme ka a wata harka ko ta sana'a ko rayuwa, kuma wanda yake ƙasa da kai a wannan harka. Kai malami zaka tausaya wa ɗalibi, iyaye su tausaya wa ƴaƴa, manya su tausaya wa ƙanana, shugabanni su tausaya wa talakawa. To in ba su yi haka ba, su ba su da tausayi, ba sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Su kuma ƙanana in ba su girma waɗancan ba, su ma ba su da, ba sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan fuska. Wa an kabil ahbari qala thalathatun نجد في الكتاب بحق يحق علينا أن نكرمه. متى نأكو قاشمن سامو أتكين للتافي واتو أتكين الكتاب أنا ينفع أتكين دو قوكي فوق آئدوجي كما يقول الله فيها كتب قيمة. كتب بمعنى دو قوكي كين معنى وكتبنا عليهم فيها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أي حكمنا وكنشو وكنشي kitab labadin kitabai na ba da ma'ana haka. To shine irin wannan mun samu fil kitabi, a cikin dokoki na addini na mutunci. Ya hiqqu alaina an nukrimahum, cewa wajibi ne mu girmama waɗannan guda uku. Wa an nusharrifahum, mu darajta su. Wa an nuwassi'a alaihim fil majalis, mu budada musu su samu wurin zama idan sun zo waje. Guda uku sune dhussinni, ne shekaru dattijo wanda ya girma, wa dhussultani li sultani, da kuma ma'abocin shugabanci saboda shi shugaba ne. Wa hamilul kitab, da ma'abocin alqur'ani, wato mai ilimi kenan. Waɗannan mutane guda uku duka shari'a ta kwadaitar da a girmama su, a girmama mai shekaru sama wanda ya furfura, a girmama ma'abocin shugabanci saboda Allah ne ya bashi wannan darajar. Ba daidai bane abinda mutane suke dauka na bari su dinga wulakanta shugabanni, su dinga ci musu zarafi, ko su dauka shugabanni karan bara ne da za su yi abinda suka gara ma kansu. Musamman kaga shi ne aka ce li sultani, wato shi ko ba dan Allah ba ka girmama shi dan ka zauna lafiya ba. Amma su shugabanni akwai wanda in ba a girmama su ba za a kwana ciki, akwai wanda sai rushe ma gida daga kamai wulakanci. Daga kaje ka zage shi a rigo sai je dubo ta gidan gidanka kawai sa rushe ko a kawo mutum a batar da shi wata shari'a sai lahira. To da aje a maka irin wannan mummunan hukuncin, to gara ka basu su zauna lafiya a shugabancin su, kamar ka zo a lafiya inda kake. Allah ya basu wani abu na jarabawa, kai ma kana cikin jarabawar ka, to ka basu su ga jarabawa su, kamar ka rikita ka. Amma lil asaf mutane ba sa gane wannan. Mutane suna ganin jarunta ce rigima da shugabanni, saboda musamman shugaba idan ya zama wanda ba yi da farin jini ne, wanda yake ana jin haushinsa, ana jin takaicin irin abin da yake yi, ko wani azzalimi ne, ko wani wanda an daina yayinsa, to duk wanda ya fito ya takale shi a hanci, to shikenan sai mutane su mara wannan mutumin baya a ga cewa na kirki. Tani shi ma irin wancan din ne, kamar yadda muka sha gani galibin ƴan siyasan nan sanda suke ƴan adawa, ai sun yi farin jini, muna ƙaunarsu mu talakawa. saboda suna fadan abinda watakila mun kasa fada. Amma kuma da Allah ya ba su mulkin sai wasu su mai suka fi barna fiye da waɗancan da suka suka. Sai wannan yayi sai yana mana izina cewa ba dan muske ba. Suna yin fadan su ne na masu neman mulki. To kai da kake talaka ko kake ustazu ko kake buga magarin mutum to ba naka bane zagin shugabanni da sine musu. Allah ya zika mallan gurin tun bayan mutum. Yace me zagin shugaba fa kaman wanda za a shiga mota ne. Sai direba ya zauna kawai ka fara sine mai albarkaci Allah san direban nan ya sai. Kuma kana cikin mota. Shine misali wanda yake zagin shugaba. Ana ta tsine mai kuma in tsino nan ta tashi dukkan mu za ta koma. Sai ta shafe mu maka ba ta shafe shi. To wallahi da ma mu dawo daga tetemu duk yadda ake ayi ma shugabanni addu'a alheri wani dan uwa ya taba ce mana san da ya fara zuwa makka da yaji ana ma shugabanni addu'a yace oh su duk shugabannin malaman garin na shi malaman gwamnati ne ba sa fadan gaskiya saboda yaji kowanne malami yazo karatu ko yazo huduba sai ya ma shugabanni addu'a shi kuma ana ya saba jin shugabanni da su da malamai kawai yaki ne ba daga kafa kuma duk wanda baya haka to gani yake an bashi kuɗi ne ko kuma azzalimi ne shi ma dan uwansu to mu'amala da shugabanni tana da ka'idojin ta a shari'a babi ne a cikin manhajin ahlus sunna sananne ko mu'amala ita ce wato yi musu kyakkyawa addu'a da yi musu nasiha da kiran su zuwa ga su yi adalci ba tsinuwa da gaba ba da kuma wato malamai suna nesanta kansu daga mu'amala da su sai abin da ya zama dole saboda in malami ya saba mu'amala da shugaba to duk yadda aka je aka dawo malamin shine da asara shine da asara farko abin da zai fara asara shine haibar sa kwarjininsa na malanta daga nan sai sautin sa daga nan sai kuma yayi asarar mutuncinsa a gun mutane can da ya tafi gun shugaban zai fara rasa haibar sa saboda da akwai abin da an ganshi a waje ba za a yi ba amma yau da gobe ana ganin shi ana ganin za a ci gaba da yi wata na mahayye musharaka to tun yana iya yin magana wata na kuma zai yi magana kaga ya rasa muryar shi to daga nan kuma sai su kuma mu kuma sauran mutanen gari sai kuma ya rasa kujerar shi sai ai malam fada ne ba tayi kuma fa a zuwan shi dinnan yayi ma addini wani kokari ba sani ba amma dai tun da yana zagon sarki to kai malam fada ne shi kuma sarkin a lokacin shi kuma ƙara samun daraja yake duk sarkin da yake yayi sa'a malamai suna hulɗa da shi shi daraja yake samu su kuma su sarasa daraja su da haka duk malamin da yaga zai hulɗa da sarakuna a bisa wannan abun nan din ne a bisa wannan ka'idar ce ake hulɗa da su ibn jawzi yayi maganganu da yawa akai a cikin sayyidul khatir da ibnu da limamu wannan shaukani yayi littafi musamman hukumar dukuli ala sultan haka nan wannan ma yana da shi ya abin nan siwubi da sauransu duka malamai sun yi magana akai da haka dole dai wasu malamai sai sun yi asaran mutuncin sun yi wannan wanda bai da suka iya amma dai malamai rabbaniyun to sukan janye jikinsu daga shishige ma shugabanni saboda su tsira da mutuncinsu su tsira da karamarsu ba kuma za su dawo gefe su ce za su yi ta musu wato tsinuwa da la'anta ba sai su ci gaba da harkar su ta ilimi yadda wani malami ya faɗa wa wani sarki da ya matsa mishi cewa kai ba ma ganin kana zuwa majalisi yace kai kana kan wata sarauta da Allah ya baka ka je kai ni ma ina kan tawar sarautar kuma ita nake kawai shikenan shi sarautar shi ba ta shugabanci ba shi kuma malamin yana sarauta kujera annabta yace ni ma ita nake kaje kai taka kawai ne da itawa ba sai mun dinga crossing part din juna ba to da haka jama'a mu girmama shugabanni da girmama dattawa da girmama ma'abota ilimi kaga ash-shahid anan shine ma'abota ilimi na hudu kuma da girmama iyaye to da aka ce a girmama waɗannan mutanen ba fa ana nufin wai kullun su suke da gaskiya ba mu kiyaye wannan ta yu a cikin mu'amalar ka ma fi su gaskiya zaka iya fin babba gaskiya a cikin mu'amalar da kuke da shi zaka iya fin shugaba gaskiya a cikin mu'amalar da kai da shi ko mai shekaru ko babanka ko oganka amma dai mutunci da muruwa ta hukunta kai kai hakuri kai ne na ƙasa
kamar yadda muka san duk a mu'amala haka ake kamar tsakanin mace da mijinta ne kullun a abinda muka taso muka ga ana ma iyaye da kakanni da yayi shine a ba mace hakuri ta bi mijinta in ta yaji ma ba za ma a sarrafa ba sai ce ta koma gidan mijinta ta yi hakuri a kira shi in yazo a ƙara ba shi hakuri ko wani babba ya tafi ya je ya ƙara ba shi hakuri amma tunda zamani yazo da ana ce mata waya za a ce su yi hakuri to mata an ce su yi hakuri ma ya ƙare yanzu zamani ya zo har cikin malamai za ka ji suna zuga mata cewa ba zai yi a ce su yi hakuri ba dole a bi musu haƙƙinsu to dole ka ga aure na samu wannan rigingimu da haka duk sun da na ƙasa ya ce ba zai haƙuri da na sama ba to za a samu matsaloli da dama malam ya ce wa an muhammad ibn sirin qala ra'aytu abdurrahman ibn abi layla malam muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai manyan bayin Allah a cikin tarihin musulunci masu ibada da nagarta da ainihin addini yake cewa ra'aytu abdurrahman ibn abi layla naga malam abdurrahman ibn abi layla abdurrahman na abi layla dinnan wani malami ne cikin manyan malaman tabi'ai cikin ƴaƴan ansar an haife shi cikin halifancin sayyidina abubakar wato ƙasa da shekara biyu da rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka haife shi a garin kufa iyayensa sun riga sun ƙaurato ansarawa ne suka haife shi anan Hajjaju yayi ya taɓa ba shi shugabanci wani alƙalanci daga baya ya sauke shi ya ma taɓa sa an dake shi da sauransu yana cikin manyan malamai da suka samu kansa a cikin wata jarabawar rigingimin jama'aji akwai fitnatu ibn al-ash'af wanda aka yi daga shekara ta 82 har zuwa 86 wani malami cikin malamai Abdurrahman ibn al-Ash'af yana cikin komandojin yaƙi na Banu Umayya ƙarƙashin shugabancin Hajjaj an tafi yaƙi kawai dama da ana jawashin shi Hajjaj mutane suna jawashin shi kamar irin shugabannin mu na yanzu da ake jawashi dan haka duk wanda ya fito ya ce kawai a zo a musu tawaye zai samu goyon baya kawai Abdurrahman ibn al-Ash'af yace to gaskiya shi yana ganin da zai yi a cigaba da yin masa Hajjaj da'a ba ai ilanin saura kawai kuma ya samu malamai da yawa cikin fuqaha da qurra da malamai da yawa suka goyi bayan shi suka ja tinga akai ta rikici akai ta fada shi yake cewa waqatul jamajim an yi ta a shekara ta 83 ko da 3 yes da biyu ko karshen da biyu ko kuma da uku Hajjaj din ya fito je same su a tsayin da suke aka gwabza aka kashe mutane da yawa cikin malamai wasu suka gudu daga baya dai Allah ya bashi nasara ya tarwatsa su ya kama Ibn al-Ash'af sun ya azabtar da shi ya fara kama malamai yana masa azaba iri daban-daban to shine malamai suka yi ta guduwa suna buya din har su Sa'id ibn Jubair da su wane ne wannan kisoshin da kake karantawa Hajjaj ya sa ai ta kama mutane da shubha ma ba wai da hujja ba ai ta azabtar da su ya danga musu rubutu a jikin doran wuyansu sai ya rubuta wa mutum haza Abdu Hajjaj da abun wuta fa za a sa karfi a wuta ya ja ai maka tambari irin yanda ake mabayi sai a sake ka wannan wanda aka mishi kadan kenan wani a sa shi a gidan yari wani a mai fulala wani a harbe shi ma'ana a sare wuyan shi ya kashe mutane da yawa Allah kare su adalci to daga cikin su akwai wannan bawan Allah shi ma Hajjaj ne ya kashe shi Allah ya gafarta musu wannan fitina kadan ne cikin malaman zamanin malaman kasar Iraki wanda ba su shike ta ba kadan ne kamar su Al-Hasan al-Basri din yana daga cikin wanda suka tsira da su Muhammad ibn Sirin Allah ya gafarta musu gaba da to yace na gan shi wa ashabuhu yu'azzimunahu na ga yadda daliban shi suke girmama shi wa yusawwidunahu suke mishi sayyidina suke daukar shi a matsayin sayyidi wa yusharrifunahu suke sharrafantar da shi mithlal amiri kamar yadda ake mashu sarakuna malami ne kamar basaraki wajen yadda ma daliban shi suke girmama shi suke daraja shi yadda kaga dai ana ma excellencies ayin da wanda aka ce excellency ka san irin da ake ganin daraja shi ko ba dan Allah ba ko dan abin da za a samu a hannun shi na mukami da karama da hanyoyin da connection dan aka ce yanzu gwamnan garin nan zai shigo a gwamnan mu yanzu ba sai dai mu tashi mu gwamnan ba in aka maka mutuwa yi ba mata aziya ma ka shiga magana
dan zai iya tafiya ya ban maka jangon alama yan kidnapper sun sace ka sai an kawo maka kuɗi dan ko ba abin da ya kawo maka illa gayyen yan sanda da jami'an farin kaya akwai wani malamin mu haka zai aure da yayin shi tun zamanin shekaru shekaru abokin shekaru suke makaranta tun lokacin yasa aka aiko da shekaru sako cewa dan Allah kakka zo dauna aure yana dan Allah kakka zo ka tafi makwabta suka saka kawo maka ce ya roke shi Allah annabi shi dan Allah kakka zo shi ke ga mana da baki shi to haka ake girmama malamai a da girmamawa ta mutuntawa malamin mu Malam Albani zari Allah ya gafarta mai yana yin wata magana kullun zaka ganta aikace yace su yan gargajiya yan dari ku da sauransu sun yi guluwi wajen girmama malamai har suna kokarin su dinga abin da ya saba wa shari'a allantar da su ko ganin su kamar ma'asumai ko kuma ma kiran su da sunaye ko siffofin Allah ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barna dai iri daban-daban da aka sani ana yi da sunan girmama malamai sai in zala da suka zo gyara malaki sai suka gyara gaga azinawa sai suka kwashe dukkan mutuncin malamai suka zubar kai cewa da malami da jahili duk ɗaya ne sai a ja aya inna akramakum inda Allahi atqakum gaskiya ne wannan aya amma kuma ko su ayoyi daban alaysa allazina ya'lamuna allazina la ya'lamu inna ma tadhakkaru ulul albab wallazina utul ilma darajat sai aka kwashe malamai girma gaba daya mala yace kuma sai malamai suka hakura suka karba a haka basu tada wani sukai objectin sai muna fa da girma wancan da yayi yawa sai suka karba suka shiga cikin awam suka zauna da wannan psychology isa kaga mu yanzu yan izala ba a san girman malamai ba har ma in an ga wasu yan izala na girman malamai sai a yi ta mamaki a ce kamar yan gargajiya to dole ne mu dawo da malamai girman da Allah ya musu amma kar mu wuce iya wanda Allah ya musu shine wasafiya din ba a yi irin na yan dariƙa wanda ya wuce kima ba ko kuma a yi jafa'i ga baki ɗaya ba a girmama malami da girman da Allah ya bashi domin ilimin da Allah ya bashi wani nasibi ne na annabta gado ne na annabta darasawa ne sai wanda Allah ya zaba yake ba kaga mutane da yawa suke fara koyon karatu amma waɗanda za su tike su yi malanta kaɗan ne a cikin waɗanda suka fara koya din sai dai a dinga jin tarihi mutum yana cewa ai ajinsa ɗaya da Malam Jafar Mahmud Adam ai tare suka yi SAS shi kuma yanzu ba kowa bane a cikin ilimi har in ya faɗa ma wasu su ce ƙarya ne ana ganin kamar wata daraja yake nemawa kanshi shi ai ya san wane kaza tare suka yi karatu a wuri kaza to wannan sunnan Allah ce to wannan zabin da Allah ya yi ma wani ya bashi ya lazumta mana mu sauran mutane mai appreciating aikin da Allah ya bashi kuma tunda aikin yana amfanin mu ne inda kaga malami muhimmin sa a cikin al'umma shine ya amfanar da su da karantarwarsa da shugabancinsa da nasiharsa da iliminsa da shawarinsa da jagorancinsa inda shi aikin da yake ba madadin kanshi yake daga duk wani malami wanda Allah ya mishi baiwar ilimi kuma Allah ya so shi da ilimin zaka ga lokacin shi yana karewa ne a cikin ayyuka ga al'umma wani ma har ya manta da aikin kansa in kana karanta tarihin malamai irin wahalar da suka sha da irin gwagwarmayar da suka shiga danganin al'ummar nan ta kai yadda take ta samu wannan tarbiyyar sun ci tanta a girman wasu saboda haka malami ba abin wulakantawa bane ko kadan yana da gaskiya mun da baka mamaki shine kaga irin yadda wato ɗaliban ilimi waɗanda su ne fa ake sa ran su gaji malaman malan su ne a cikin su ne za a fitar da malaman gobe to su kansu ba san darajar malami ba ina kuma ga sauran mu jahilai a idan kai baka mutunta babanka ba kai tsammanin da makwabta ya mutunta shi ai kaga kai ka ja mishi wannan tawaya saboda kaji yace an ga ɗaliban wannan malami suna girmama shi suna darajta shi kamar yadda ake girmama shugaba ko sarki tare da cewa kaga shi ba sa sa ran wani abu irin abinda ake samu a gun shugaba daga gare shi shi shugaba ko sarki idan ana girmama shi kamar yadda wani dan siyasa ya gaya mana wata rana yanzu ma dan takarar gwamna ne wata rana yake gaya mana yace wallahi shi ya dade da cire mutane a cikin lissafin wai sai ya gana waye musu shi shi a gurin shi kai kowa abokin hulɗa ne zamu yi hulɗa gurgudo da kai ko ka ce mun kai masoyi na ne ba zan yarda ba yake hukunta ce kawai ta hada kuma da gaske ne ba sa iya gane waye masoyin sa na gaskiya dan yau zaka gansu da wannan ana ganin shine masoyi gobe sa rabu su koma gun wancan ana ganin shine maki sake dawo gun wannan ba ganin yadda suke fasan da kungiyoyi wa qala abu abdullah yahya ibn abdul malik al mawsili ra'aytu malik ibn anas ghayra marra yace naga maliku da ido na ba so dai ba wa kana bi ashabihi min al i'zami lahu wa tawqir lah wa tawqir lah yace naga yadda daliban shi suke girmama shi daga cikin haka wa idha rafa ahadun sautahu sahu da wani zai daga murya a majalisin zasu mai tsawa wa kana ilal udmati ma huwa yace maliku yana da haske shine al udma yana da irin hasken nan ja kamar irin hasken jikin laraba wadannan wa idha khataba at-talib al-muhaddisa azzamahu fi khitabihi idan zakai magana da malami to ana so ka daraja shi cikin yin maganar binisbatihi iyahu ila al-ilm ka danganta shi zuwa ga ilimi wato Allah shi gafarta malam ko ya sheikh ko ya ustaz ko wata kalma misla an yaqula ayyuhal alim aw ayyuhal hafiz wa nahu zalika ba za ka kira shi da sunan shi tsura ba dole sai an hada da malam alan guburo al raini al saini al gafarta malam modibbo duk irin gurgurdan kalma da aka samu faraka al'ada ta girmamawa sai an kira malamin da ita domin yanzu matsalar da muka samu shi ne da an canza malamai suna wa min al ajibi muhaddisuna da katira to waɗannan sunayen na cikin jami'a da suka zama mutane sarkakiya sun fito daga cikin jami'a sun shigo cikin al'umma kowa suna wata riga kowa malam to amma har yanzu lafazin malam da alaga fata malam yafi albarka ka kira malamin ka da shi fiye da ka kira shi da doctor ko professor ko excellency ci gaba da kiran malamai da domin a ciki akwai addu'a Allah ya gafarta malam akramakallahu Allah ya girmama malam yafi dadi yafi asali idan kuma lura malamin wanda yake duniya ta riga ta shiga cikin kwakwalwar shi ne in ba ce mishi doctor din nan ba akwai matsala sai a ce mishi da zauna lafiya kawai sai a ce mishi doctor a zauna lafiya haibatu at-talib lil muhaddith yadda wato malami yake da kwarjini a idan dalibai amma gira kala kunana habu ibrahima kama yuhabu al-amir Mughira ibn Muslim ad-Dabbi kenan wannan yace mun kasance muna jin kwarjinin Ibrahim duk mutanen kasar Iraki galibi a riwayan ga sun ce Ibrahim suka shuru to abun nan ne An-Nakhai Ibrahim ibn Yazid ibn al-Aswad An-Nakhai babban dalibin makaranta ibn Mas'ud din nan inda mutanen Kufa ne da su ce Ibrahim suka shuru ko shi yace kama yuhabu al-amir yana mana kwarjini kamar yadda shi sarki yake da kwarjini wanda wani ko ya bada izini ai magana ba a yi magana a gaban shi cikakkiya wa an ayyub as-sakhtiyani yace kana ar-rajulu yajlisu ila al-hasan thalath sinina fala yasaluhu an shay'in haybatan lahu mutun yakan zauna a gaban al-hasan al-basri shekara uku yana karatu a gaban sa amma har ya gama karatun sa ba zai iya tambayar sa komai ba saboda kwarjinin sa ba wai kwarjini saboda shi az-zalimi ne ko ana tsoron ya bada kari oba a saboda Allah ya mishi waraku da zuhudu da Allah sai ya kimsa mishi kwarjini a idan mutane asalin wanda aka san da wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai su rayu da shi amma ba sa iya bada labarin kamannin sa saboda ba su taba hada ido da shi ba wanda suka iya bada labarin shi galibi yara ne kanana da suke da ba su san wannan kwarjinin ba sai da suka rike abin nan kamannin sa a zuciyarsu irin su Anas da makamantansu Hassan da Husaini amma manyan nan wani zai ce bai taba ganin bai taba hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana masa kwarjini to haka malamai suka biyo baya da wannan kwarjini Imam Malik nan da ake fada zamu zo mu ji a gaba watakila cewa a majalisin sa juya takarda haka yana ma wasu wahala za a gama shafi daya na karatu wani bai iya juyawa saboda in an juya za ta yi dan karan ba takardu ne irin wannan namu na zamani ba takardu ne wanda an zo juya ba a ji karan juya ta to wani sai dai ya hakura a haka wani zai alƙalamin shi yana so ya feke ba zai iya fekewa ba saboda ka a gan shi yana yin wani abu haka zai hakura har sai daga baya ya kwafa sauran saboda kwarjinin malam. A shi kanshi Imam Malik yana cewa ya zauna tare da Az-Zuhri tsawon shekaru amma bai iya masa tambaya har sai ya raka Zuhri zuwa gurin abun hawansa su rike masa raƙumansa ko dokin saya a cikin zuciyarsa ga tambayar sa sosai amma sai su kasa sai ya tafi su ce da amma dai mun tambaye shi kuma yayin riwayan sama da hadisi 70 a gun Zuhri haka kalla Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas da yake cewa yana so ya tambayi Umar dan Khattab akan wata mas'ala game da suwaye inta tuba ila Allah yace ya kai shekara da shekaru yana neman zarafin da zai samu ya tambaye sa sayyidina Umar wannan tambayar da yake tambaye sa ba kaga muko da muke malamin flashing yanzu kana jira kuma ya biyo kiran in bai biyo kuma ka je Facebook ka ce ai dan wulakanci ne malamin dan wulakanci ne bai san darajar mutane ba wani ma yace di ya goge karatuttukan da malamin yake na da ya ma fasa zama dalibin malamin wato zamani yayi ni zama la laita lai jeje da nake cin Usman shi tunace wasu abubuwan ba mu ma da kanmu mun gansu amma yanzu muna jin su kaman almara to ina kuma ga wanda za su zo mu ba su labari wanda ba su gani ba mu ma nan ɗan shekaru 40 mun ga abubuwa amma yanzu an daina yinsu to yanzu ƴaƴanmu da jikokin mu ba su labari ya za su ji kenan yanzu ko wayannan ta hannu yaran mu ba su san cewa an yi zamanin da babu ita ba in kace musu da ba waya sai ta kallanka sai ba za ka yi ƙarya ba amma dai to ya abun yake to haka irin waɗannan labaran suke ana yin su wa qala ishaqu ash-shahidi kuntu ara yahya ibn qattan yusalli al-asr thumma yastanidu ila asli manarati masjidi yace yahya dan yahya al-qattan ya ibn sa'id al-qattan babban malami malamin sa Imam Ahmad yakan zo ya sallar al-asr in ya sallar al-asr sai ya koma ya zauna ala asli manarati masjidi a jikin condition din manaran masallacin sa asume masallacin sai ya zo ya jingina da kasanta mun gane fa yakifu bayna yadayhi ali ibn al-madini wa shazakuni wa amr ibn ali wa ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in waɗannan gaggan malaman guda biyar ali ibn al-madini ali ibn abdullah ibn al-madini wanda mama imamu kare ke cewa ban taɓa raina kaina a gaban kowa kamar a gaban shi ba da shazakuni wani malami wanda ya samu matsala shi ba an san riwayarsa saboda yana da matsala sosai amma abokinsu ne na karatu da amr ibn ali al-fallas da ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal da ka sani wa yahya ibn ma'in imam al-zarhi wa ta'dil waɗannan sai su zo su tsaya a gaban shi wa ghayruhum da wasansu yas'alunahu anil hadith suna mishi tambaya yana musu illahi wa hum qiyamun ala arjulihim ba sa zama suna tsaye da a kafarsu shi yana zaune ya jingina da bango ila an tahina salatul maghrib tun bayan sallar al'asr har magriba kamar awa biyu akalla in ayi sallar wata kila a mafi karanci ayi sallar al'asr hudu ko a ce magriba shida da kwata misali kaga akalla awa biyu suna tsaye tunda bai ce su zauna ba la yaquli li wahidin minhum mujlis bai ce a zauna ba wala yajlisuna kuma ba za su iya zama ba sai ya fada haibatan wa ihbaman saboda kwarjini da yadda suke girmama shi wannan riwaya tana cikin tafin manaqibul imam Ahmad ibn Hanbal na Ibn al-Jawzi kaga shi yasa ilimin sa yayi albarka saboda girmama malamansa da suka yi mu yanzu idan mutum ya wannan so daya ce kai da Allah saboda shi wannan dan raina hankalin dan mutum da yake barin mutane ya tsaye ba sai ki hawa makarantar ba kuma a karatun boko ba duk muna yin wannan mu zauna lafiya ba mama tana cewa an wulakanta mutum nawa ne ya taba yin lacca awa biyu a tsaye kusan dinnan mun taba yi duk wanda ya jami'a ko saboda karancin aji ko saboda ya zo latti kuma baka taba jin ma cewa an wulakanta ka ba amma yanda malamin ka na hadda zai ce yau hadda da zaka bayar duka tsaye zaka bayar tishi yana zaune sai ka ga ya maka wulakanci idan kuma yaro ne aka yi wa haka sai baba shi ta biyo sawu sai haba malam wannan wani irin zalunci ne malam a ce ko dan kai baka haihu ba amma sai a maka goren haihuwa idan yan tijara ce ma wallahi sai ta biya ofishin yan sanda ta taura yan sanda guda nawa last two months mun je Abuja muna fira da wasu malamai suna ba da labarin experiences din su malamai da suke karantawa Abuja irin har sai da ta kai wa makarantar ta dole ta nemi wani lawyer ta yi employing ɗinsa tana ba shi albashi shi ma duk wata aikin shi kawai da ya ji labarin an kama wani malami kawai ya tafi police station saboda abin ya zama gama gari a makaranta ba dama a hukunta yaro yaro zai kawo hadda ba kasan malama hadda kuma ba ka rasa dan zaluncin na haka da zafin halin nan da an bugi yaro ya ruga guda ya ga ma uwarsa ba ta jira ma baban ya zo ba za ta bugu mota kawai ta taho zai ka ji an ce ga aran matan a bayan kanta ce wallahi da masa yace mana dole sai da suka hada kai da wani lawyer ko suka ce in dai ya ji an kama wani su kuma malaman duka ga lambar lawyer da an kama kawai ka kira shi zai su da a sai da ra'ayi a shirye belin kada wuri ce child abuse child wane ne shi daga karatun dai albarka jama'a yanzu duk yaran da ake kawo su hadda iyayen su ba sa kawo su da nufin ba su zama malaman qur'ani ba ruwan su da wai yanzu za su zama man ta'allama alqur'ana wa allamahu a kawai a dai koya musu a musu biki a gansu cewa ayyan su mahaddata ne kuma sun dauki wata kaida cewa wanda ya hadda boko bai mishi wahala shikenan daga ne ban kwana da hadda ya je bokon shi shi sa su malaman hadda da suka gane sai sun kafa tar shikara din suna son kudaden su eh mana wa kazalika da wali ba'd zalimin baba kai malam hadda kayi ta ba shekara ka kare da ita kullum kuna atara ka ga mun wanda bai atara da hadda shi ko ka ji an ce mutum gwani ne mutane sai ga Qur'ani ya bada shi amma sai a zo wani yaro kai a ji shi an ce wai shekara da wai ya hadda shi shikenan a bashi certificate ayi biki ayi anko a cina mara go kai a watsi Allah ya ko no aka ce su ja ko za su ja wallahi ku ci gaba da san kudin kuna rage zafi wallahi ku ansa duk wanda ya same su wallahi ya karba tunda dai ba sa jin magana saboda haka jama'a kun ji yadda suke girmama malamai al-Imam Ahmad ibn Hanbal da wadannan malaman duka suna tsaye a gaban wannan malami a cikin su babu wanda ya zauna saboda malamin bai bada damar a zauna ba wanda ya zauna jawazul qiyam lil muhaddith halascin miƙewa idan malami ya zo kun san akwai matsala game da tashi tsaye da miƙewa don girmama mutum wasu nasoshi sun zo da nuna halasci sannan wasu hadisai kuma sun zo da nuna tsoratarwa game da matsala da haka malami suke saɓani kuma suke ƙoƙarin su ta halilin ina ne ya dace ina ne bai dace ba kamar yadda za mu ji an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم وانا حديثي ينا تكن بخاري دا مسلم أسد انسا إذا كنا رواية ما ليكاو بأيت تكي هكذا أما دي ما أنت لكتن دا بني قريظة سكتش أمانر wato sulhun da aka yi da su da alƙawari suka shiga cikin yakin Ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roye musu hisar har suka yadda cewa to a kira Sa'd dan Mu'adh ya roye musu hukunci aka je aka taho da shi akan jaki bai da lafiya shi na Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sa'd ya kusanto sai ya ce musu qumu ila sayyidikum ku tashi ku taro shugabanku aw ila khairikum taro mafi alkhairin ku wannan yana halastin idan wani babban mutum ya zo muna zaune mu tashi mu je mu taro shi daga mashiga ko daga kofar gida ko daga wani waje wannan babu laifi baya cikin miƙewa dan wani abu na daban wa an Hammad ibn Zaid qala kunna inda ayyuba fajaa ayyunus muna tare da ayyubu sakhtiyani sai yunus ibn ubayd sai bu fa qala Hammad sai Hammad yace Hammad ibn Zaid kenan sai ce qumu li sayyidikum aw qala li sayyidina ku miƙe dan shugabanku ko shugabanmu wa qama waqi'un li sufyana waqi' ya miƙe ma sufyan fa ankara alayhi qiyamuhu ilayhi sai sufyan ya ce mai haka fa qala sai ce atunkiru alayya qiyami ilayka kana mini inkarin miƙe wanda nayi maka wa anta haddathani an amr ibn dinar عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كبار وانا حديث جاء النبي ياتي ان من اجلال الله اجلال بالشيبه المسلم yana daga cikin girmama Allah a girmama mutumin da yake wato dattijo mai furfura musulmi قال فاخذ سفيان بيده فاقعده الى جانبي sai Sufyan ya rike hannunsa sai ya zaunar da shi a kusa da shi. Wa ana Anas radiyallahu anhu, wani yana cikin sunan Abi Dawud. Wa ana Anas radiyallahu anhu qala, yace ma kana shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, babu mutumin da sahabbai suke so kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu la yaqumuna ilaihi lima ya'lamuna min kurhihi li zalika, amma sun kasance ba sa miƙewa gare shi saboda sun san baya son haka. Tunda baya so in ya zo waje shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a miƙewa. Tawalukun sa da rashin san abin da suka san baya so shi suka bari. Wa qala Abu Nasr Bishr ibn al-Harith innama kariha al-qiyama ala tariqi al-kibr, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya son haka ne saboda kada abin ya zama sanadiyyar sa masa girman kai. Fa amma ala tariqil mawadda, amma dan nuna kauna fala, to babu laifi. Idan wani mutum wanda yake kauna ya zo waje ba dan a sa masa girman kai ba, dan a nuna kauna zuwa gare shi, dan wani ya mike ya tarbo shi, babu laifi. Kad kama annabi sallallahu alaihi wasallam ila ikrimata ibn abi jahl, shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ikrima bayan fatu maka, sai ikrima ya gudu daga bayan matar shi ta bi sawun shi ta same shi a wajen jidda, ta dawo da shi cewa annabi ba haka yake ba, zai yafi maka idan ka tuba ka musulunta. Da ya taho zai musulunta, dama an riga an kawo rawanin sa, alamar cewa gashi nan zuwa. Da annabi ya hango shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tarbo shi, saboda babban mutum ne annabi, yana son kuma irin shi manya su shiga addinin musulunci. Annabi ya tashi ya tarbo shi, kaga dan girmamawa, annabi na sama da shi, amma ya je tarbo shi. Wa alqa thawbahu li dhikrihi, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba miƙewa ya cire mayafinsa ya shimfiɗa shi da zikirhi ga marainiyarsa. Halimatu Sa'adiyya ta taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa, ta taho dattijuwa ta tsufa, da ta taho annabi ya hango ta, sai ya miƙe da sauri ya je ya tarbo ta, ya cire rawaninsa ko wani abu ya shimfiɗa mata, ya ce zauna ummata. Kaga shi ma wannan girmamawa ne, da haka dan kai malaminka ko mahaifiyarka ko wani na gaba da kai ko wani mai mutunci ko mai alfarma, ka je ka taro shi ka zo na da shi, ba daban yake da wanda zai tsaya a bayan mutun kikan, shine wanda aka hana. Irin da agaji suke din nan, dai ba wani abu na tsaro ake tsammani ba, ba daidai bane da agaji ko dan sanda ya tsaya kan mutun haka kikan kamar inuwa, to wannan babu kyau. Amma miƙewa dan aje a tarbo mutun, ko miƙewa dan girmama mutun san da yazo ko wani abu makamanci haka, to babu laifi. Wa qala, kuma yace qumu ila sayyidikum wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi yace man ahabba an yamsula lahur rijalu qiyama, wanda yake so ya ga mutane sun tsaya a kansa, dan shi yana zaune su kuma suna tsaye, dan shi wai yana da girman da yafi karfin a zauna a gaban sa, to wannan shine ya saba wa Allah. Wa kullu man ahabba an taquma lahu fala taqu, duk wanda ka san yana son dole sai ya miƙe mishi, to kaka miƙe din a hana shi wannan abin da yake so. Wa kullu man qumta ilayhi laka fihi tafarrujun, wanda kuma wato wa kullu man qumta ilayhi laka fihi tafarrujun, wanda kuma ka miƙe ka taro shi, to zaka ga kuma zai ji dadin mutunta wanda kai masa. An tambayi Ibn Baz rahmatullahi alayhi game da wannan mas'alar, yana nan fatawa ta na internet, ko Ibn Taymiyyah yana da fatawa a kai a cikin Majmu'ul Fatawa da tafassala bambanci mabambanta. Farko dai ba dole ba ne, musahabi ne a je a taro mutum. Yana cikin kuma makarimul akhlaq, da mutum babba ya zo waje a je a tarbo shi a bude mai kofar mota, ko ya sauka daga kan abun hawa ko makamancin haka, ko a miƙe dan a je a gaggaisa da shi ko wani abu makamancin haka. Babu laifi dan ma abocin gida kuma abocin makaranta ko wani irin haka ya yi ma wani cikin manyan mutane irin wannan karramawa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe waɗannan munci, kamar yadda Fatima ma ɗiyarsa ta taho ya miƙe ya je ya tarbe ta, kamar yadda ya yi ma Ka'ab wannan al-fatir din khulifu lokacin da tubarsa ta sauka, da ya taho Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tarbe shi ya shigo da shi. Abin da yake munkari shine an yadalla al-mar'u waqifan خلف رجل للتعظيم, wannan shine asalin abin da yake munkari. Naga wasu abin nan suna tambaya akan jiya da aka yi majalisin khatima din nan na Sayyid na Abu Dawuda, lokacin da Malam Abdul Wahab ya shigo Allah ya kara mai lafiya zaka ga Dr. Sani ya tashi ya tarbe shi suna kokarin kwana kokarin ya sambance wani to sai naga wasu mutane wai sun maida wannan abin tambaya wai to ba an ce ba ki miƙewa a tarbi mutum ba to ai shine irin wannan wani mutum ne mai daraja yazo wani wanda ya san darajar shi ya miƙe ya tarbe shi abu wani ba ciki yana cewa a shi kuma yana cewa sai ya miƙe ya tarbe shi to irin wannan babu wani laifi a ciki amma abin da ba a so shine irin wannan da yan agaji suke ya gaji su daina yin shi in ba akwai tsoron wata mas'ala na ta shafi lafiyar mutumin ko malamin ba to wannan babu laifi a bashi tsaro amma ordinary wuri to ba daidai bane wani yana zaune wani yana tsaye to kuma wani lokaci malaman ma ba sa sani wannan bayan su ba ma sa sani amma zaka ji wani dan tagajan tagajan ya je yana ta masa raddi cewa ai an miƙe musu sun yi haramu wallahi wasu malaman ma ba sa sani tunda ai ba su da ido a kiyaya المهم دي الاصل يا هلستا اميقي دان تربو متيم مي درجه دان متنتاوا دغنن واتو دغنن متنشنس سي يجي الاخذ بركاب المحدث ريقي ابن هاون مالن دان يا سوكاكو دان يا هاو ريقي مسا بابر كو ماشين كو موتا كو كيكي يا هاو ان الشعبي قال امسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه Sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa ya rike abun hawan Zayd dan Thabit. Fa qala sai yace atamsikuli ni kake rike wa abun hawa wa anta ibn ammi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan kai kai dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala yace inna hakaza nasna'u bil ulama haka aka ce mu dinga yi wa manyan malaman mu wannan yana cikin طبقات ابن سعد للتافن التاريخ نا يعقوب الفصوي موجم الطبراني الكبير وكما المصدرك نا ابو عبد الله الحاكم النيسابوري لك سرويتو شي شي دان ثابت مالمي ني cikin manyan malamai wanda za kirga malami daya biyu uku a cikin ansar sai an saka shi masana alqurani wanda mai shugabanci kwamitin tantance alqurani a zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina usman duka biyu sannan yana cikin wanda suka da Qur'ani ta Annabi yana rayi shi sa shi ya rike ma tutar Ansar a ranan a lokacin tafiya yakin Tabuka har wani wanda aka ba daga ba daga farko zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya aka ce ka ce na ba wa na tuta gashi yaro ne karami laifin me nayi nabi ce ba laifin da kai walakin alqur'ana muqaddama ba laifin da kai amma Qur'ani shine abin sawa a gaba to Zaid din nan ya kasance malami ga Sayyid Ibn Abbas gashi Ibn Abbas ga dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to cousin din manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma darajar shi ta dangantaka ba ta hana shi ya daraja wanda yake darajar ilimi ba kuma yake ce mishi haka aka umurce mu da mu dinga girmama wato mu dinga girmama ku ku malaman mu ina ganin bari mu dakata haka ko ya isa haka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله